بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك مدى ساكي هدوى ونجمتي نارا للعرباء من شقا درم الحميس ونشيني درم شدا قوتن ذو القعدة شكرا تدبونا دريه در بين دبقوي باين هجرم ذا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Afrilu 2026 daga wannan masallaci mai suna Masjid Umar ibn al-Khattab, wato dandali a nan cikin wadan Zaria a Nigeria, a cikin darasin mu na tafsiru juz'u amma. A yau insha Allah za mu yi darasi na biyar kenan a cikin tafsirin suratul Alaq. Za mu tashi daga fadan Allah madaukakin sarki, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرمى بسم الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
نعم، وانا سني شكرا آيوين لكي كرشا وانا سورة من البركة لتفادم الله مدوك كنسلكي. أرأيت الذي ينهى يتشي واتو ara'aita shin baka ga allazi yanha wanda yake hana abdan ba wannan idza salla a sa'ad da yake yi wa Allah madaukaki sarki ibadar salla kamar yadda muka ji a baya wannan ayoyi sun sauka ne akan wato abin da ya faru na mala'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bu yana salla a ɗakin Kaaba tun lokacin ma ba a fannin sallolin farilla ba, sai shi kuma wannan babban kafiri Abu Jahl yake daukan alwashin cewa ya ji labarin an ce wani wato manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yana zuwa Kaaba yana yin salla. To idan ko ya sake zuwa yayi, shi kuma ya dau alwashin sai ya taka wuyarsa sai ya ci masa mutunci. To shine Allah ya yi masa wannan kashidi da fadan Allah, ara'aita alladhi yanha, shin baka ga wannan da yake hana abdan idza salla, bawan idan ya bautata wa Allah yayi salla. Abu Labi Abu Jahl shi yake kokari ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ara'aita, lafazin ara'aita anan malamai suka ce ru'ya ce wato ilmiya, kallo ne na tunani ba kallo na ido ba, kallo ne da ake cewa ru'ya ilmiya ikhbariya la basariya. Akwai kallo na ido, akwai kuma kallo na kwakwalwa, kuma da aka cewa abokinka ya kake ganin abu kaza, wato ne ya fahimta ka ko tunaninka game da shi. To shi ma irin shi ne nan, ya kake gani game da shi wannan idan ya hana mai yin sallar nan ya yi sallah. Da ita wannan ara'aita da wanda za su biyo baya, ara'aita in kana alal huda da kuma ara'aita in kazzaba wa tawalla. Irin shi kuma kamar fadin Allah madaukakin sarki, da Allah yake cewa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, ai suna tunanin alkiyama abu ne can nesa, mu kuma muna da masaniya muna da yakinin cewa nan ku sani sai kuma Allah yace ara'aita in kana alal huda ya kake gani in ya kasance shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kan shiriya ne in kana alal huda idan ya zama akan shiriya ne abin da yake yanzu kai ya kake ganin wani irin bala'i Abu Jahl yake jawo kansa idan ya zama na cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da yake aikatawa shiriya ne shi kuma yana so ya sha alwashin sai ya hana wannan shiriya ya kake ganin wani irin jidali yake jawo kansa rigima da shiriyar da Allah ya aiko aw amara bi taqwa kuma yana mai umarni da jin tsoron Allah anan aw da ma'ana wawu ne dama ita lafazin aw tana zuwa a cikin alqur'ani da cikin larabci tazo da ma'anar wawu kamar yadda Allah yake cewa misali fahiya kal hijarati aw ashadd qaswa bi ma'ana wa ashadd qaswa da irin ya shu'aibu asalawatuka ta'muruna an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala bi ma'ana wa naf'ala fi amwalina ma nasha'u da irin su kama wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun bi ma'ana wa yazidun da irin ta ce anan da yace aw amara bi taqwa ma'ananta wa amara bi taqwa wato ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama makai mamakin irin ka sassabar da Abu Jahali yake diban wa kansa ba yanda shi baya ji tsoron halaka da irin wannan rigima da yake yi da gaskiya ta kokarin ya hana ka sallah ya hana ka yada shiriya ya hana ka ainihin wato a majalisar sakawa Allah yace ara'aita in kadzaba wa tawalla ma'ana ya kake gani in ya zama cewa kadzaba ya ƙaryata wannan shiriya ya ƙaryata cewa Allah ya umarce ka da ka kawo shiriya ya ƙaryata cewa kai mai umarni da sakawa wato ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama me kake gani shin baka mamaki game da sha'anin wannan kafirin wanda yake hana bawan Allah ya yi sallah wato kuma yake ƙaryata abinda ka zo da shi na shiriya da imani za mu ga cewa a waɗannan ayoyi guda uku an maimaita lafazin ara'aita ara'aita din nan sai ga mutumin da ake muhataba da shi wanda tawunin shi ne da bidansa ara'aita ara'aita labiyan ha abdan idza salla shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake wa cewa kai baka mamaki abin bai baka mamaki ba ara'aita in kana alal huda ya kake shi bai jin tsoron kasancewar mutumin da yake wa wannan jayayyar da kokarin hana shi ibada akan shiriya yake ara'aita in kadzaba wa tawalla kana ganin zai kai labari in ya zama na cewa wato abin da yake ƙaryatawa ne da kuma juya baya da barin shiriya a waɗannan ayoyi guda uku wannan maimai ɗin na ara'aita labiyan ha abdan idza salla ara'aita in kana alal huda ara'aita in kadzaba wa tawalla za mu ga cewa duka sun zo da siyaki iri guda na istifham amma kuma kowanne ma'anar shi daban kamar yadda malamai suka zaddace na farko ara'aita allazi yanha na farko suka ce istifhamun ne li ta'ajjub tambaya ce amma da ma'anar mamaki ba wai amsa ake nema ba ana cewa ne ara'aita allazi yanha ba ka ganin mamakin wanda ke kokarin hana sallah ita kuma ta biyu istifham ne in kai ara'aita in kana alal huda to kai baka ganin ba zai iya ja da wannan shiriyar ba tambaya ce take nuna ma'ana cewa ba zai ci nasara akan abin da yake ba ta uku kuma ara'aita in kadzaba wa tawalla ita kuma tambaya ce bi ma'ana tawkidu tawbih wato ƙara ƙarfin tsoratar da shi da ake nuna cewa ya halaka ya tafi waɗannan abinda malamai suka ambata kenan a takaice game da salon zance salon zubin zance da fasahar da ke cikin wannan maimai guda uku na ara'aita 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 kamar yadda muka ji wanda ake ake magana akan sa shine wato Abu Jahl shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallama shine alladhi yusalli din shine abdul ibad sallah shine alladhi kana ala alhuda shine alladhi amara bit taqwa zamu ga Allah ya kira shi da suna abdul ba a ce ara'aita alladhi yanha muhammad ko alladhi yanhaka tunda tawun ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka ce yanha abdul saboda dayan ma'ana biyu ko dai saboda ayata zama wato itibarul umum cewa ai ayat ta gane al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab wato ayat ta shafi duk wani wanda ya hada wani bawa na Allah daga yin sallah duk inda haka ta faru to ayat ta ke shafin shi wannan ya daukan wannan ma'ana shi zai aka zo lafazin abd da kuma nakira ba a sa mishi ma'arifa ba wannan na ɗaya kenan ko kuma ya zama da ma'anar amfani da sunan wato abd saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yake kira shi da abd kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusa duk wannan kira idan Allah ya kira shi da bawansa to ya fi son wannan kiran fiye da ko ina kuma da Allah ya ce subhana rabbi asra bi abdihi laylan bi abdihi laylan to annabi sallallahu alaihi wasallam shine abdihi din yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Allah ya kira shi da wannan suna saboda haka annan ma an kira shi da sunan ne da yake so an ba shi zaɓi a kan ya zaɓi irin mukamin da za a ba shi a duniya aka ce ko dai ya zaɓi ya zama annabin Allah kuma sarki mai babban matsayi da wadata irin ta duniya kamar annabi Sulaiman alaihi salam ko kuma ya zaɓi ya zama manzon Allah kuma bawa nan da yake mai abin hannu kaɗan wanda yake ba shi da wadata irin annabi Isa alaihi salam sai ya shawarci abokinsa mala'ika Jibril alaihi salam mala'ika ya ce mishi ka zaɓi wannan nabi ya fi soyuwa a wurin Allah ya fi tabbatar da kai bawan Allah ne domin kuma kowa bawan Allah ne kuma ka da darajar ta wuce wannan matsayinka na bawan Allah saboda haka sai ya zaɓi bawa kuma sai yake son duk sanda Allah ya kira shi da bawa to haka da Allah ya ce subhanallahi asra bi abdi kaga bi ce asra bi nabiyyi ko bi rasuli ko bi muhammadin ba so da Allah yake kira shi da wannan sura na abdu a wajen da Allah yake so ya nuna cewa shi din aikin sa kawai shine umarnin Allah shi ma Allah ne yake ba shi umarni ya aikata kamar anan Allah ne ya ce mishi ya sallah ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla Allah ubangiji ne ya ce masa ya sallah zaka shi ma umarnin ubangijin sa yake bi wajen wannan ibada da Allah ya daura masa ko dai da wannan ma'anar ta nuna girman sa da fifikon sa da kiran sa da sunan da yake so ko kuma saboda ma'anar ayat ta gane ka ta tsaya a kai iya Abu Jahl da kokarin ta na hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah zaka hauka duwani ko duwasu da suka yi kokarin hana wani ko wasu bayin Allah daga aikata ibadar sallah kuma ce duwani ya yi mai hana ai sallah a wani gari ko a wani masallaci ko a wani gida ko a wata makaranta ko a wani wuri saboda shine mai karfi ko shine shugaba ko shine babban jami'i a wajen ya ce bai yadda ai sallah ba to zai dauka ne ya shiga cikin wannan hukuncin ina fata mun gane wannan sai Allah ya ce alam ya alam bi anna Allah yara shin bai san cewa ubangiji yana ganin sa ba sanin cewa ubangiji yana ganin ka ya kamata ya sa ka dinga bin abubuwa sanin su ka dinga tunan cewa duk abin da kake yi Allah yana ganin ka kuma Allah yana nan yana jiran ka a madakata kuma zai baka labarin abin da kasance kana aikatawa kuma zai baka sakamako akan wannan abu wanda ya san haka ya san Allah na ganin sa to wannan yana taimakon mutum ya rage barna ya janye linzam rayuwarsa daga shiga cikin barna da kafafa da girman kai da saban Allah Allah ka tsare mu daga girman kai da saban ka Allah ya ce kalla a'a la illam yantahi tabbas in bai bari ba la nasfa'an bin nasiya to za mu ja shi ta mafarkwadar shi la nasfa'an asalin wannan lafazin la nasfa'an asalin shi la nasfa'an ne akwai lamun tarantsuwa sannan akwai nunun ta taukidi kuma a ce wallahi tallahi sai mun yi magana shi kaga Allah zai buƙatar fa sai wannan rantsuwa domin ya isa maganin kowa amma rantsuwar da yayi yana nuna girman sha'anin al'amarin da kuma yadda Allah madauki sarki yake jida manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai kiyar wani cigarafinsa haka kawai ya sha gaban zaba ya ka Allah ya ce la nasfa an asali la nasfa annan wallahi sai mun yi maganin sa sai mun kama shi bin nasiya da makwarkwaransa yana cikin al'adar larabawa duk wanda ya yi laifin da ya kai ana so a wulaƙanta sa a ci mutuncin shi da sai a kama gashin makwarkwaransa gashin goshi kenan ko sai a ja shi a ja gashin har sai mutum ya faɗa a ƙasa to wannan alama ce akan an gama wulaƙanta mutum kuma duk wanda ya ga haka abin da bai tashi ne cewa wannan ya aikata wani laifi ne nuna da ya cancanci a mishi wannan wulaƙancin annasu ya ɗin shi ne gashin goshi wanda al'adar laraba ta gudana akan jan shi ga mutumin da ake so a wulaƙanta shi al-imamu al-qurtubi yana cewa fal ayatu kaga wannan aya wa in kanat fi abi jahl duk da yake ta sauka akan abu jahl fahiya aizatun linnasi jan kulle ne wa'azi ne ga mutane wa tahdidun kuma kashedi ne liman yamna'u ghayrahu an ta'ati ga duk wanda yake ganin shi yana da karfin da zai hana wani wa Allah bauta duk wani aiki na da'a da wani yake so yi kai kuma saboda kana ganin ka isa kace ba za a yi ba a isa a yi karatu a masallacin nan ba misali ko don rushin makaranta a islamiyya na adina karatu ko matarka ta so ta islamiyya kace ba za ki je ba an hana ko ana karatun alqurani a cikin anguwa ko a cikin wata makaranta ko wata ma'aikata saboda kai an kawo ka matsayin shugaban wajen ko shugaban sashen ku ce to daga yau na hana duk wanda zai hana wani aikin ibada saboda yana ganin ya samu wani ƙarfi to ayar nan tana jan kunnensa tana ce masa Allah ya ce kalla a'aha na illam yanti wallahi in bai bari ba la nasfa an bin nasiya sai mun ja shi da gashin goshin sa a ƙasa Allah zai maka wannan a duniya ne ko a lahira Abu Jahl Allah ya mashi tun a nan duniya yana cikin mutum 70 da aka kashe a yakin Badar wanda yana cikin na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbai ya nuna musu fadan Allah wa idgarota min ahlika tubawwi'ul mu'mina maqaidal kitab yace musu kun ga nan nan ne inda Abu Jahl zai fadi nan ne inda wani zai fadi Abu Rara yake cewa kuma minhum min ahadin jawaza mastaqaw babu wanda ya wuce inda Annabi ya shata din nan yace nan saboda wulaƙantuwa da suka yi sai da aka buggawo su gawokin su kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai da suka kumbura suna ɗoyi yadda ina zo wajen su sai an rufe baki an rufe hanci haka aka zo ana ɗaura igiya ana jan su wani an ja sai hannu ya tsinke kafa ta tsinke haka aka zo ana sanya buhu ko wani abu makamancin haka sai a ɗauka da shebur a tattaro da ƙasa a zuba a kan buhu sai a ja a ja a ja sai a je a wurga a cikin wani rija ta kalibu Badar ba su samu jana'iza ba ba su samu kabari ba ba su samu kukan mutuwa da zaman makoki duk wani abu da ake idan a mutum ta gawa ba su samu ba a nan duniya ba kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gaban wannan rami ya ce Allah ya cika mana alkawarin da ya muni cewa zai ba nasara a kanmu ko ya cika muku alkawarin da ya muku sabai suka ce suna jin gani ya ce ai yanzu kuma ku su ji ba ma'ana aka farkar da su suka ji ga annabi nan da ran shi da lafiyar shi su kuma ga su cikin kaskanci da azaba to duk mutumin da yake jin cewa zai hana karatun alqur'ani ko zai hana wa'azi ko zai hana sallah ko zai hana tahajjudi ko duk wani aikin ibada ko zai hana tafsiri ko ko ya samu matsayin da zai takurawa masu addini bai jira irin wannan abin da Allah zai mishi Allah yana ce mishi kalla a'aha la in lam yantahi wallahi in bai bari ba tanasu an bin nasiya al-qur'ani yake cewa fal ayatu wa in kanat fi abi jahl fa hiya aidatun lin nas wa tahdidun liman yamlaku ghayrahu min al-ali ta'ati abinda yake ce ma as-safau yace la nasfa'an as-safau shine a kama mutum sannan a girgiza shi da karfi a jashi kamar me za a ci gidan da Hausa kamar wujujjigawa ko na'am ita ko mun ce annasiya ita ce wato sha'aru maqdamin ra's malamai suka ce wa qusab bi dhikri ana nufin shi dukan shi za a yi wannan wulakancin amma sai aka ambaci makwarkwadar sa saboda al'adar larabawa bi anna al arabi qamat ala zalika fi man aradu idlalahu wa ihanatahu larabawa suna da al'ada dole suke so su wulakanta su ci zarafin sa to sai su kama makwarkwadar sa Allah ta bari sannan sai Allah ya ce nasiyatin kadibatin khati'a wannan badali da nasfa an bin nasiya sai mun kama makwarkwadar sa mun jata nasiyatin makwarkwadan nan kadibatin makayyaciyar nan khati'atin mai saban Allah ai innaha nasiyatin kadibatin fi qawliha duk sanda da zai yi magana to ƙarya yake wato shi mai boshin kenan ba wai boshin ne yake ƙarya ba khati'atun fi fi'liha duk sanda zai yi aiki to zunubi yake aikatawa haka ce al khati'u to mai aikata zunubi kenan haka ce kuma al mukhti'u shine wanda ya kuskure al khati'u shine al mudnib wal mukhti'u shine al ma'bud al khati'u al mudnib wasu malamai suna cewa al khati'u shine al mudnib bila qasdi wanda yake yin zunubi ba tare da yayi niyya ba ya aikata abin da yake laifi ne duk da bai nufaci shi ba shi ake cewa al khati'u kamar wanne kamar mutumin da yayi kisan kuskure idan mutum yake abin da yake cewa ma salauta ko idan mutum kaga ai shi yake cewa shi katrul khati kisan kuskure saboda mutum bai nufaci shi ba bai nufaci aikata wannan laifin ba amma kuma Allah ya kaddara laifin ya faru to wannan shi yake cewa al khata kuma ba abin ya fiwa bane kamar yadda aka san kisan kuskure ba a yafewa sai dai laifinsa ko hukuncinsa ba ɗaya da kisan ganganci ba to haka duk wani aiki na laifi wanda mutum bai nufaci shi ba amma kuma ya aikata da kuma rashin nufata ba ta sa ya rauni shi uzuri to shi ne yake ce mishi al-khati wannan nuna da ke jikin la nasfa'an za a ga a mushafi na alkurani ana rubuta shi da nasfa'an da alu maimakon da nuna haka ne ko haka ake rubuta shi maimakon ayin fa'un ainun nun irin da aka saba rubuta nuna taukidi tsakila da kuma al-khafifa amma za a ga fa'un ce da ainun da alif a wanda yake ce ma alu baki ko kaman alif na madda to wannan haka aka rubuta shi tun asali da aka rubuta alqur'ani haka aka rubuta shi da aka fashi a yadda yake a karanta shi da nuna tauki amma a rubuta shi da ainihin wato alif da aka ce bin nasiya la nasfa'an bin nasiya wannan ba'un din da take jikin annasiya ita kanta taukidi ce wanda a gama garin larabci da ba sai an kawo ta ba bai cewa la nasfa'an nasiya la nasfa'an nasiya za mu ja makwarkwadar sa to larabcin daidai ne a haka saboda nasfa'u ko safa'a fi'ili ne wanda yake muta'addi abinda yake cewa transitive wanda yake bukata ya zuwa ga maf'ulihi za ka ba ya cewa la nasfa'an nasiya kula nasfa'an nasiya to amma sai aka ƙara babu dan ya ƙara magana ƙarfi magana ta da ƙarfin farko tukuna na lamun incan na jikin la nasfa'an da kuma nuna tauki na jikin na ƙarshen nasfa'an sannan da kuma babu na bin nasiya duka an ƙara wa zancen ƙarfi ne dan mai karantawa ya gane cewa zancen ba mai sauki bane. Wannan nasiya ta biyu da aka kawo din nan, nasiyatin kadibatin khati'a, za mu ga cewa ba a sa ne ma'arifa ba, kuma a ka'idar badal da ya kamata ya zama da nasfa an bin nasiya sai a ce an nasiyatin kadibatin, domin abinda badal yana cikin tawada wanda suke bin ba suke bin na wanda suke wakilar da adafi da taukiri da badali suna cikin tawada. Tunda nasiyan farko ne alif da lam, to ya kamata ita ma wannan ta zama mai alif da lam, amma ita zama babu alif da lam saboda mene? Anan kuma malamai suka ce bi itibari da jins, an yi itibari da jinsin makwarkwada cewa ai makwarkwada abu ne sananne iri guda ne, da haka ba sai an sa mai alif da lam ba. Amma dai inda larabci ne gama gari, to da za a sa mishi ma'arifa saboda al'ahad, wato makwarkwadan nan da ake magana da ta wuce. To wasu kuma suka ce abinda ya sa ba a sa alif da lam ba a nan saboda wato alif da lam ɗin da ke jikin wancan na farko dama iwabun ne ani tanwin ba na asali ba ne, wato asalin da ta shine na nasfa an bi nasiyati la nasfa an bi nasiyatihi, sai mun kama shi da mafarkwadan shi, to da aka cire wannan haqun na mudafu ilayhi, to shine a madadin sa sai aka saka alif da lam ba na ta'arifi ba ne. To tunda wannan alif da lam ba na asali ba ne, na wakilci ne, sai aka bayyana rashin sabuwarsu a cikin badal. Wallahu a'lam. Kada wannan zancen ya nisa, na san ba cikin jin daɗin shi ba ko? Wurin mu kuma kan fassara kawai. Falyadu nadiya, Allah ya ce falyadu, to in ya isa ya kira jama'arsa, ba yana takamar shi yana da tawaga ba, yana da ƴan daba, yana da ƴan kalare a cikin garin Makka, ya isa yi wa kowa tijarar da ya ga dama a Abu Jahl, ya isa yi tijarar da ya ga dama a Makka, ai da yake gani, saboda ai an ga ka aikace, akwai mutanen da ba bayi ba ne, ƴaƴa ne da ƴancinsu, amma su Abu Jahl sun hana su yin musulunci. In suka ji labarin ka musulunta, idan kai talaka ne ko mai ƙaramin ƙarfi ko wanda ba ka da ashira ba ka da mataimaka, sai su sa ƴan kalare ƴan iskan da ke bin su je har gida su kamo ka, a zo da kai a ta'azabtar da kai, ina abin da suka yi masu alu yasir, alu yasir ba bayan kowa ba ta ayyun abin da suka yi ma abin da su zinnira da sauransu, akwai wanda mawali ne, akwai wanda wato ƴaƴa ne masu ƴanci, ko kuma kai bawa ne amma kai ba bawansu ba ne, na da yanzu ba su da sundani a kansa, amma suke yin wannan wulaƙanci saboda suna da tawaga ta mutanen banza, azzalimai, ƴan daba wanda suke taya su wannan aiki, saboda kuma sun gaza kowa a Makka. To shi ne Allah ya ce falyadu nadiya, wannan wato umarni ne amma da ma'anar gane in ka isa ka yi kaza, kaga kuma ana baka challenge, ana kalubalanta kai, falyadu nadiya in ya isa ya kira jama'arsa, Allah ya ce sanadu zabaniya, mu kuma za mu kira zabaniyawa. Al-Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i sun rawaito cewa kuma da muka mata baya cewa Abu Jahl ya wuce ne ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a maqam Ibrahim, sai ya tsaya ya ce ya Muhammad alam an haka an haza, kai wani ashe ba na ce ka daina sallah ba, ji ganganci ba, kawai shi ya hana sallah shi asuwa ne. Fa adlaba lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce kai in banza kai wani za ka hana sallah, kai ka isa kare da sallah baka isa kare da sallah ba. Fa qala Abu Jahl ya Muhammad bi ayi shay'in tuhadidu, ce a'a wai kai yanda kai ma kai matsayi da aka ka gada ni, wallahi yace ya rabbi da Allah inni la aktharu ahli wadi nadiya, a garin nan da ka san ba wanda kai ni jama'a, da haka zan kira taron jama'ata za a zo a cima mutunci kenan ko? Fa anzala Allahu ta'ala qawluhu, shine Allah ya saukar da falyadu nadiya sanadu gabaga, abinda yake ce ma annadi domin falyadu nadiya ne, nadiya ai najiyahu jama'arsa. Abinda ake ce ma annaji shine majalisa, sunan wuri da mutane suke taruwa dan ayi hira ko a rage nauyin wahalar rayuwa ko a tattauna wata mas'ala ko a dan ci a sha, kamar da ake yin majalisa ne da kasa ne ta la'asar ta magariba ta insha ta wurin mai sai ta wurin mai shayi ta kashin mambaru, wannan majalisa da ake ta al'ada aza umara cika kuma da yanda mun ga wannan majalisa ba wato cikin duk duniya a jira. Akwai wani masanin adabi mutum kasar Italiya ne, ya zo hannun Najeriya, ya zauna a UK ya yi karatun, ya yi bincike a kan Hausa. Malami ne masanin al'adun Afirka, yana jin Hausa sosai. Da ake mai da ake tambaye shi cewa mai da gaskiya wanda suka burge shi a ƙasa Hausa ya buka wanda zan majalisa da yi. Shi yana mamaki inda Hausawa suke samun irin wannan natsuwar, za su su zauna awa huɗu biyar ba sa yin komai, babu adanda. Ya ce wannan abu yana ba shi mamaki. Yake da yake zagi a duniya, daga inda ake zuwa taro babu adanda ba. Mutanen da za a kira sai an gayyaci mutane, an gaya musu me za a yi, kuma an ba su lokaci specific, kuma za su zo suna lissafe da lokacinsu. Amma mu a Hausawa zuwa sai za a zauna, kuma ba zan zuba a kira ce wani ya haifar da kafcewa, ce wallahi da nan zuwa. An ga kuma babu wata adanda kai fira za a kai ta abin da ya sauka, wannan ya sha koko, wannan ya sha rake, wannan ya sai kosai, wannan ya wuce a yi magana shi, haka za a yi, a yi la'asar, a yi magariba, a yi isha, sai haka ya kan sanar da wata ko sai yansa da ta kawo fatirun ta ba jama'a. Ya kamata a dina wannan abu ta siya bai da wani alfaru eh, kawai muna bata kan mu lokaci ne, kuma wata kila zunubai ma ake dauka wata. Da Annabi ya ce masahabbai ku daina zama a bakin hanyoyi, suka ce ya muka iya, muna sana'a muna zaman kirice, ku kiyaye haƙƙin hanya, kada a ci mutuncin kowa, kada a ai mutun kallon banza, kada ai gulma, kada ai kaza, kada ai kaza. To anya ana kiyaye wannan kuwa, to wannan shi ake ce manadi. Annatuwa ita ce aljama'a. Kun san a Makka akwai wannan wurin da suke zama da ake ce ma Nadi Quraish, inda shi Abu Jahl da shi da sauran sanadin Quraish suke zauna suna shawarar irin zalunci da irin salon da za su zo da shi na cutar da musulmai. To wannan shi ne nadi din. Wasu malaman harshen Larabci suna ba mata tsakanin annadi da kuma abin da ake ce ma wato tsakanin annaduwa da kuma almusamara. Idan aka ce annaduwa, to shi ne taron da aka yi da rana, ido na ganin ido. Aka ce kuma almusamara shi ne taron da aka yi da daddare. Kaga muna mu ya zama dubin da ya doke na wani katu da ake kira ya ci ku, tunda da ranar za a yi ta yi hadare shi ga anayi. Da haka suka ce annabi shi ne majlisun naha, amma majlisun lai fasmu idal arabi almusamara, kamar yadda Allah yake cewa samiran tahajjaru ko Larabawa da muka faɗa suna da mashahurin nadi wani kamar za a iya cewa a zamanance za a iya cewa kamar town hall, wato wurin da dattawa ko masu faɗa a ji suke taruwa don tattauna abin da ya shafi al'amarinsu. Kuma tarihi ya nuna cewa wannan majalisar tana gidan wani mutum ne da ake cewa Kusai, kakansu din nan Kusai shi ne yake da gidan da ake cewa Darun Najwa. Wannan gidan kuma yana kusa sosai da harami, yana kusa da harami sosai. Akwai wani masanin tarihin Makka wanda muka taɓa zuwa mishi ziyara a ofis ɗin shi a Makka, yana mana map ɗin inda wurin yake, ana yadda abin yake a yanzu. Ya ce wani wuri ne kusa da gangaren nan ta Bin Laden, ana tsammanin nan ne kafin a isa harin bayan inda ake cewa Jabal Umar. To suna tsammanin nan ne wurin da ake jagowa, kuma daga wurin dama suna hangen Arab, ba irin yanzu bane da aka tattare shi, wallahu a'lam. Da sai suka mai da shi wurin da ake zama don shawara da wata muhawara da daurin aure da sulhu da duk wani abu da ake yafa da za a ci to mu hada a wajen. Daga baya abin da ya faru da wajen kafin wannan zamanin, akwai wata mata mai suna Al-Khayzura, matar sarki halifan daular Abbasiya mai suna Abu Ja'far Mansur, ita ne ta siya wannan wurin gaba ɗaya. Ita ta fara tunanin faɗa da harin, sai ta siya wajen tare da wasu gidaje ta mai da su akwai masauki sannan kuma sauran aka rushe su aka shiga da su cikin harin wallahi a wannan kiran da aka ce fadi da unadiya ya kira kaga sai aka fadi sunan wurin ba a fadi ba a ce fali yad'u ahadi nadihi ba to shi ma wata fasahar zance ne da larabawa suka sani kuma qur'ani ya bude ita kamar yadda Allah yake cewa was'al al-qarya mai kun was'al ahal al-qarya ko cikin sautu yusuf ko to irin wannan itlaki yana nan a cikin alqur'ani da yawa sai Allah yake sanadu zabaniya zamu kira zabaniyawa lafazin az-zabaniyatu malamai sun yi maganganu da yawa akan sa ne asalin shi wasu suka ce jam'i ne na zabbani zabbani da shadda wasu suka ce jam'i ne na zabniya zabniya zabaniya ko zabbani zabaniya zance na ko suka ce jam'i ne na zabni da dauri akan ba ko suka ce jam'i ne na zabbani zabbani na hudu kenan ko zabbani zabniya zabni zabbani kura hudu wasu kuma suka ce a'a ismu jam'in ne la wahida lahu min lafzi akwai kalmomi wanda suke a larabci ba su da mufradi jam'i ne ko yaushe kaman nisa'u nisa'u bai da lafazi guda ɗaya mufradin sa sai dai a ce imra'a kaman ababi da Allah ya ce wa arsala alaihim tayran ababi Allah ya aiko musu da wasu irin tsuntsaye dodo kungiya to irin wannan bai da mufradi kamar yadda a turanci yake ta irin su fanita ba su da mufradi ko wallahu a'lam to amma dai asalin sunan suka ce mushtaqqun ne min az-zabni wa huwa yaf'u bi shidda an ciro shi ne daga az-zaban ma'anar shi a tunkuɗa mutum da ƙarfi فالزبانيات الذين يزبنون الناس أن يدفعونهم بشدة ما كتير زبانية شنو وردن سكي تنكو دي متاني دا كاربي وشنو ملائكو وردن دا إذن سكو دو وجب أمن دا سباري يكوي دا سبقو يكسابو جهل لدي كم فرقو أمن فرقو يكينا كوي فور اسنا مسوكنا نعي يسكا جهو يشين الله يتي سند أن زبانية هنا مكينا وصم ملائكو ما سكاري هو أن سكو دو بات باسم كوي بكو دا سكتو ريسيني سكادشو sannan su ga mai rasi da sauran Allah ya ce sanadaku to haka wannan ma wannan rasa din shi ma a Qur'ani ya buda sanadaku sinun nurun dalil ayi ne ko ne zama akwai wawo sanadaku domin ba majzumi bane to shi ma abin da yasa aka rubuta shi haka yazo a cikin alqur'ani ba tare da wawo ba an ce an yi shi mura'atul wasl sanadaku zabaniya Allah sanad da uzzabani fali da unadiya sanad da uzzabani domin aka ce aka sa wawo din sai an yi wurin dan jumuri a wajen sanad da uzzabani to sai aka cire wawo din didda lafazin bi ba majzumi bane ba jawabul qalb bane wanda al'adance ake mushi da irabi da hazful harfin illa Allah yace kalla la tuti'u a'a kar kai masa biyayya wasjud kuma kai ba Allah sujuda waqtarib ka kusanci Allah wannan yana daga cikin wuraren da a cikin alqur'ani mai girma ake yin sujud tilawa ko duka a madhabin mu na malikiya wannan wurin baya cikin wuraren a cikin qira'ar as-sab'a duka suna yi amma malikiya kamar da yake cikin da tafan mu cewa wannan wurin bai daga cikin wuraren da ake sujuda su malikiya a wurin su ba a yin sujuda a cikin duka waɗannan surorin kanana da ake ce ma kisarul mufassal kuma wannan wurin yana daga ciki amma ya tabbata za a iya yi mustahabi ne ga mai karatu ko wanda yake sallah in shine liman yayi kuma mamu ma su yi in ya faɗi ya sujuda ya karanta sagada wajhi lillazi fatarahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin to tandiyi na gaba shine wani kuskure ya faru na fassara cikin galibin ustazanmu game da sujud tilawa za ka ga idan bai sujud tilawa sai dai kai ka da an tafi haka sujud babu kabara to gaskiya wannan kuskure ne
wannan abu baya cikin karatun gaskiya kuskuren fahimta ne ya faru Allah ya gafarta mana gaba daya abin da ya tabbata a duk cikin maganganun malaman fiqh amma sababbin nan guda hudu shine idan baya su tilawa a cikin sallah za a yi kabbara wajen tafiya kuma za a yi kabbara wajen dagowa wannan istinbati ne daga hadisi Imam Muslim da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru ma'a kulli khafdatin wa raf'a ya kasance yana yin kabbara tare da kowane sunkuyo da dagawa a cikin sallah to wasu sun kawo uzurin cewa ai karin kabbara kai kuma su da kalici inda aka ce karin kabbara kuskure ne to su da kara kuskure ne ke saboda haka za a yi kabbara gaba kuma dukkanin wannan shine yake rubuce a cikin tafsir fiqh na malikiya na hanabila na shafi'iyya ko yanzu kake so zaka yi zaka ku duba ko yanzu da kake jin zaka iya browse zaka ba sai kaje ka dace kai ma ta kuma sai zaka gaba mu gyara gaskiya kuskure ne wannan tafiya sululin babu sujuda babu kabbara sai dai kawai ma musu ga liman ya tafi sannan su ma su tafi dan sun ji ya ci gaba da ka su ma su dago to gaskiya wannan ba shine abin da ya dace ba wallahi ta'ala saboda haka za a yi sujudu tilawa idan mustahabi idan kana kafin da kai kadai zaka iya yi ba dole sai ka kalli gabas ba dole sai kana da alula ba amma in kana da alula ka kalli gabas yafi idan wancan addu'ar baka hada shi ba zaka iya tasbihi ga magar da aka saba sannan wanda ke sauraron wani idan kana sauraron wani yana karatu kamar a ce a aji ne ana karatu sai aka zo kan wajen sai mai karantawa ko hadda yake bayarwa sai ya ga shi zai yi sujuda to in yayi to wajibi ne kowa a wajen yi har kai malamin hadda kaga ce to tunda dalibi ya sujuda kai ba za ka yi ba kai ne malamin shi to Allah na gaba da kai kana gaba da dalibi ko to sai kowa ya sujuda da haka idan mai karatu ya sujuda to kowa ya kuma ta kafiran Makka in ka je karanta tarihin saukan suratul na wani ne ba suratul najm ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanta suratul najm zuwa karshe su ma sai su duka sai ga su da kawai su ma saboda karatun ya musu dadi ne ya tafi da hankalin su ba san san da suka fada duka suka yi suka ba to wannan ne ma har sai labari nan da nan ya tambari aka ce ai ma su kafara maka masu musulunta aka ji aka gaya wa musulmai da suka yi hijira suna Habasha shine ma dalilin dawowarsu suka ce to tunda dama mun gudu ne saboda cutarwarka tare yanzu an ce sun musulunta bari kawai din mu dawo ashe ba musulunta suka yi ba balaga qur'ani ce ta tirsasa musu a suke sujuda haka idan ne tilawa yayi sujuda to duka saura wajibi ne akan su idan bai yi ba dole bane sai an yi sujuda a wajen wallahi ta'ala wannan karshen sura kenan suratul al-alaq akwai fawaid da yawa a cikin ta wasu mu ambace su a ciki wasu kuma babu laifi ba dan ishara akan su kafin lokaci ya kare daga ciki akwai ayatan nan mana irin wauta da jahilcin Abu Lahab Abu Jahl ya gode cewa shi mutum ne mai wauta mai rigima da shan abin da yafi karfin sa kuma mun ga irin hukuncin da Allah ya masa wannan kuma kamar yadda muka ce daga Qurtubi ya zama izina ga duk wanda yake jin cewa shi gagarare ne babu gagarare a gurin Allah sai dai wanda Allah ya barshi Allah yana barin mutane har zuwa lokacin da ya so inna rabbaka la bil mirsad sannan ayatan nan mana halaccin a aibata kafiri da abin da yake na kafirci ta kafa Allah ya ambace shi ya aibata shi amma za mu ga cewa ba a ambace shi da sunansa ba kamar yadda aka ambaci Abu Lahab da sunan shi to me yasa wannan kafirin yayi wannan jahilcin da yawa amma shi ba a kira sunan shi ba ake kira sunan Abu Lahab to wannan yana nuna akwai abu daya biyu uku da malamai suka fitar da fa'ida na farko shi Abu Lahab da aka ambaci wato sunansa saboda irin abin da yayi ya girgiza kowa tunda rana ta farko da aka fara musulunci ranar yayi wannan abu bai jira ta kwana ba kuma dangantaka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda annabi suke da Abbas haka suke da shi to ai an so a ga cewa ko da bai yarda ba alfarmar jini daga taka ta sa ya daga kafa zuwa lokaci kamar yadda Abu Dalilin bai yadda ba amma bai yi irin wannan fajirci ta kafirai kala kala ne akwai kafirin da zai yi daga kafa ko ya jira ya ga yanayi to wannan ana yin shi ma daga ne kafa haka duk a cikin alkurani babu labarin Abu Dalilin babu inda Allah ya mishi ta'aribi ko ambatansa da shi ma kafiri sai dai inda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai samu ba za a mai gafara ba ko da yana mishi gafa amma shi babu inda aka ba labarin wani rashin kirki da yayi ko aka mai da martani amma shi Abu Lahabi to ya kai matuƙa kuma har ya saka matan shi a cikin abu wanda aka saba al'adar Larabawa zaka shi aka mishi kwaf daya kuma aka kira shi da sunan shi saboda hukuncin shi ya tsaya akan shi ne shi kadai shi kuma Abu Jahl mun ce hukuncin shi da irin ma gama garin hukunci la nasu an bin nasi yana irin ma gama garin hukunci da kuma araita labiyan ha abdul ibrahim sallallahu alaihi wasallam shi mara irin ma gama garin hukunci sannan kuma saboda Allah yana mana ishara akan cewa za a samu wasu da za su amsa sunan shi su zama cikin musulmai cikin manyan musulmai to ba daɗi a ce a ci gaba da karanta sunan baban su kullum ana aiwata shi inda kafin mu shi sa ikke mata guda bija babban komanda ne a cikin musulunci bayan ya musulunta wasu sun dinga mai irin wannan gurin ta ta mu mai mutum da ga mana kuma dan manyan kafarai sai je ga annabi ce su wani da wani suna mini kaza sai annabi ce ku daina aibata shi da baban shi aikin shi daban na baban shi wataƙila wannan yasa anan sai ba a bace sunan ba dan da tabbata akan da yake wani kafiri malamai sun faɗi wannan da gaskiya abin da suka faɗa sannan malamai sun faɗi cewa saboda shi Abu Abu Lahab shi kadai ya kayan shi da aka hukuncin shi ne da shi kadai shi kuma Abu Jahal ya gayyato wasu kamar da aka yace sanadar da al-Fulaid Unadiya saboda haka hukuncin na mutane ne da yawa ba na mutum ɗaya bane wallahu a'lam sannan wannan a sura tana nuna mana wato yadda aka Allah yake nuna mana bin karantarwa a hankali a kai mun ji cewa bayan saukarta sai da kwana 40 wani abu bai sauka ba dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya murmure daga abin da ya ji na wahalar da ya sha sannan halaccin a cikin wa'azi a dinga bujiro tambayoyi ne ko gani game da kaza ne ka gani game da kaza ko a dinga buga misali babu laifi akan haka wannan sura jama'a da gaskiya wata malamai suka ce tana tabbatar da cewa Qur'ani daga Allah ne domin ka kalle ta in aka ce ita ce farkon sauka kuma ka ji ta da wannan zaƙin fasaha kai ne cewa ba aikin dan adam bane fasaha da ke cikin tabbata da fasaha da ke cikin ayoyin Madina da suka sauka bayan hijira ba inda aikin dan adam da za a samu zarceceniya wajen fasaha ran da ya fara rubuta littafin da ran da ya kare ba za a samu fasaha iri guda a tsakankanin shekaru 23 ba kuma a cikin wannan shekarun zai zama yana ƙara samun gogewa da za a ɗauko littafin da wani malami ya rubuta shi shekara 23 yana rubuta shi sai an ga bambanci tsakanin farkon shi da ƙarshen shi illa ga bambanci ko kai ne da dalibai suke zuwa makaranta a cikin wata shida ko shekara kai su ba su da kai saba dubawa zaka yi gane bambancin cewa wannan an yi ne cikin natsuwa cikin nishadi wannan kuma an yi ne lokacin gajiya ko abun ya fita aran shi ko ya riga ma yayi Allah isa daga mai aka saki cewa ne zo har zaka yi gane wa zaka bambanci a cikin abun da salon rubutun ko to amma ka duba wannan sura ce ta farko ba amma cikin bangaren da muka dinga ambata na fasaha da yake ba yanda cewa to wannan sura tana tabbatar da cewa wannan zancen daga Allah ne kalli maimai din allama al-insana ma lam ya'lam allazi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam wannan allama da aka maimaita ta sai da malamai suka fitar da cewa ta farko da aka ce allam al-iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq kaga iqra da aka maimaita akon iqra bismi rabbikal ladhi khalaq anan suka ce ana nufin qira'atul mabdur karatun kallon duniya da sanin cewa Allah ne ya yi ta za ka ake cewa aka yi ishara zuwa ga Allah bi khalaq ta bi kuma aka ce ikra wa rabbukal akram qira'atul mas'ul karanta abin da aka rubuta shi za aka ce ka Allah ubangijinka mafi girma zai ishara akan cewa Allah yana ba masu karatu girma wancan Allah zai khalaq karanta dukkan Allah kallon hadin Allah wannan kuma al akram ikra wa rabbukal akram ishara zuwa ga karatu rubutaccen abu domin da muka cewa karatu rubutaccen abu shine hanyar samu daraja a wannan duniya sai su fita da wannan a ciki sannan kalle kalle a allama da maimaitawa ta kalli ara'aita da maimaicin da aka yi mata duk waɗannan labayin da malamai su magana a kansu nuni zuwa ga cewa surar tana cike da tatin batsa da salon zance na fasaha wanda inda dan adam ne yayi to ba zai yi a ce na farkon ya zama da irin wannan fasaha na farkon za a dinga samun tuntube da fadita shi da kuma gazawa za ta bayyana na ƙarshen ko na tsakiyar sanda ya nuna rubutun zai nuna cewa wannan marubucin a yanzu ya goge saboda wannan kare ya isa dalili akan cewa Qur'ani daga Allah ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ba kuma wani ne ya koya mushi da suke cewa inna ma yu'allimu bashar ba wanda ya gaya masa ba wahayi ne daga Allah madaukakin sarki ta hanyar mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam shine ya kawo masa kuna ganin bari mu fita ko Allah ya taimake mu da surar nan mun gama sai wata ce ta gaba
sai bari ku sima ya kare ina anzan na mu ne
to sai na anzan na mu mun zai fata gaba na'am ai in ana karatun tambayar da yake haka tafi da kabbara na haraba za su yi ruku za su dauka kabbara ta ruku yau ai ka san karatun abai na yake kuma idan an karanta daidai sujuda ai inda mutum ya tafi kuriya san ai sujuda ce zaka idan aka yi kabbara aka tafi sai tafi sujuda aka tafi sujuda ce kenan in ba su fahimta ba suka tafi ruku ba matsala wannan za ka sake da sake in kabbara da ya kun ayi sami Allah wani bana bin wannan zai sa su gane cewa to da za shi an bashi su wannan kuma ta lalace amma dai wanda yake bin liman yake jin abin da ake to zai fahimci cewa wannan kabbara ta tafiya su dula ne alalin kuma ba ya kabbara ba kamar yadda kuma ka faɗa a ga ta malam na wasu kuma ba su samu da yake ba san me yake ba kwata-kwata shi sa suka dinga zuwa kace da wuri dan ka zauna ka gani gon yana ganin ka dan ka dinga fara ka na'am 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 eh kware ko wannan hadisi yana na cikin adabiyar da tafsiri cewa da annabi ya ce da ya kira su da mala'iku sun zo ido da ido sun sun wuce shi eh kware ko an rubuto shi amma gaskiya ban yi tana meye matsayin shi a yanzu amma na san yana cikin littafin Ibn Jarir wallahu a'lam wa alaikum salam na'am ban gane ba me tafi eh hana sallah eh shine a kuskure ne lokacin da aka yi corona in mun dauka ma cewa da gaske ne corona akwai maslaha a ciki cewa ka ai sallah duk duniya an tsorata to in inda bai kamata a hana din bane aka hana lalle laifi ne idan kuma maslaha tabbatacciya ce babu laifi ko kuma a ce ijtihadi ne iya abinda aka fahimta kenan a lokacin iya abinda malamai da likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya suka gani iya sanin suke da Allah ya huwace musu suka hana yin sallah suna ganin maslaha inda ba nan kasar bane gani har Makka an hana yin sallah an hana dawaki to zai zama akwai uzuri idan iya abinda suka sani kenan amma idan sun wuce iyaka ko kuma sun yi da jahilci ko da son zuciya to Allah ya sani wanda kuma yake ciki sai tuma wallahu a'lam na'am eh sujudu tilawa ko babu alula ana yi domin ba sallah ba ce ana iya yi na cikin sallah ne ga da sallah din sai da adunta subhanakallah
Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.